This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Alhamis 22 ga watan Agusta na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa al'ummar garin Amarawa a ƙaramar hukumar Ilele da ke jihar Sokoto na ƙara miƙa kokensu game da halin da suka samu kansu a ciki bayan fuskantar ambaliyar ruwa wadda ta yi sanadin raba magidanta fiye da 300 da mahallansu.
Muna neman taimako wurin Allah a sanar da ainihin hukumar cewa lalle ruwa na Ilele Amarawa gaskiya na wanga bagare duk ma mai mana gidaje. Kuma yau insha Allah an kai shekara 42 raba ruwa su zaka irin wannan ruwa sai bana.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda shi ma ya tattauna akan batun ambaliyar ruwan. An jima kaɗan kuma idan mun buɗe layin wayarmu za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu. Shin me kuma kuke gani ya kamata hukumomi da ma sauran jama'a su yi don magance matsalar ambaliyar ruwa? Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare, da fatan an wani lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A daren Alhamis din nan ake sarar mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta rufe babban taron kasa na jam'iyyar Democrat inda za ta amince da tikitin jam'iyyar na tarihi a matsayin yar takarar shugaban kasa. Ta kuma yi amfani da dama da ta rage wajen yin kira ga miliyoyin magoya baya na yi mata ruwan ƙuri'u. Harris za ta baje manufofinta ga faifai ta kuma fayyace cancantar ta sama da zaben ɗan jam'iyyar Republican Donald Trump. Da busa iska da ta fara kadawa a tsawon wata lokacin da shugaba Joe Biden ya kawo ƙarshen yakin neman sake zaben shi ya amince ta mai gurbin shi a babban tikitin na Democrat. Wani jami'in yakin neman zaben Harris da ya buƙaci a saka sunansa ya ce Harris na da muhimman abubuwa guda uku a cikin jawabinta da ke da muhimmancin gaske. Za ta yi magana akan asalinta, yadda ta taso daga iyalai masu matsakaicin ƙarfi, da bayar da kariya a matsayinta na mai gabatar da masu laifi, ƙarfin zuciya bisa kyakkyawan zato da hangen nesa da suka yi hannun riga da bakar aniyar Trump da ke karan tsaye ga kishin ƙasa, cewar jami'in. A jiya Laraba, manyan jami'an Amurka suka gana da Dalai Lama a birnin New York, cewar ma'aikatar cikin gidan Amurka, wata babbar ganawa kai tsaye da ba a taɓa ganin irinta ba tsakanin Washington da shugaban addinin na Tibet. Dalai Laman, wanda Beijing ta bayyana a matsayin ɗan aware, ya gana da babban jami'i a ma'aikatar cikin gida Uzra Zeya da babban jami'in tsaron ƙasa a fadar White House Kelly Rozok a birnin New York, inda ya kai ziyara domin ganin likita. Yayin ganawar, Zeya ya jaddada ƙudurin Amurka na inganta haƙoƙin ɗan adam ga al'ummar Tibet da mara baya ga ƙoƙarin kare martabar tarihi da harshe da al'adu da addinan da suka gada. Beijing dai ta riƙe wa Tibet mara da kallon yankin a matsayin wani sashe da ke ƙarƙashin ikonta, tare da ayyana Dalai Laman wanda ke rajin cikakken 'yancin kai ga al'ummar Tibet a matsayin ɗan tawaye. Ministan gona na ƙasar Namibia ya buƙaci manoma a ƙasar da ke kudancin Afirka da su nemi wasu hanyoyin samar da kasuwa ga gawayi da suke samarwa da kuma nama, tunda tarayyar Turai wadda ɗaya ce daga cikin manyan abokan hulɗa kasuwancinsu ta aiwatar da tsarin taƙaita hulɗa kasuwanci a tsakani. Ministan aikin gona na Namibia, Sel Sechwen, ya bayyana lamarin a matsayin mai tsauri kuma wanda ba wani ɓoye-ɓoye a cikinsa.
If you want to conduct agriculture, you have to clear the land. We have charcoal industry. We have a number of industries.
Yace idan kana son yin aikin gona dole ne ka share ƙasa. Muna da ma'aikatar yin gawayi, muna da masana'antu da ma wato da dama a bangaren aikin gona da ke tasiri ga sare itatuwa da dazuzzuka. Kuma na faɗi cewa wajibi ne manoma su bi a hankali domin kiyaye bin dokoki wajen aiwatar da hakan. shi kuwa shugaban kamfanin Biomas na Namibia, Colin Lindet, cewa ya yi.
There was a consultant here recently from the EU looking at EUDR.
Akwai wani jami'in tuntuɓa da ya zo nan a kwanan nan daga ƙungiyar tarayyar Turai da ke duba batun, kuma kai tsaye ya ce zaizayarwar da dajin Namibia ke yi tabbas ya sa dajin bai cika daji ba a ra'ayinsu. To sai dai ƙalubalen shi ne ganin gwamnatinmu ba ta bambance hakan ba, wanda shi ne babban abin mai da hankali a kai, saboda a ƙarƙashin tsarin dokar daji ta shekarar 2001 ba a ma fayyace ko menene daji ba. Ana sauraron labarai ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Alhamis ɗin nan hukumomin Amurka suka kama wani ɗan ƙasar Guatemala da laifi da suka ce ya taimaka wajen shirya yadda aka yi ƙoƙarin safarar mutane da ya haifar da mutuwar baƙin haure 53 cikin wata babbar motar trailer a Texas. An sami Rigoberto Roman Miranda Orozco da laifuka uku na fasa ƙorin baƙin haure da ya sanadiyar mutuwa ko mummunan rauni, wani abu da ya yi munin gaske daga kan iyakar Amurka da Mexico. Hukumomi sun ce mai yiwuwa yana da alaka da hudu daga cikin bakin horon da ke cikin motar trailer, inda uku daga ciki suka mutu. Kamen da aka yi da ke da alaka da mace-macen shekarar 2022 a San Antonio ya yi sama da fiye da dozin, a yanzu kuma ya fadada zuwa tsakiyar Amurka bayan shafa shekaru ana gudanar da bincike kan yunkurin safarar bakin haure kan iyakar Amurka da Mexico mafi muni. A ranar Laraba nan jami'an kasar Guatemala suka sanar da kama mutane 7 da ake zargi da taimakawa safarar bakin haure da ya hada da jagoran su Miranda Orozco, da tuni Amurka ta nema a izo mata kiyar shi, kamar yadda ministan harkokin cikin gida Francisco Jimenez ya shaida a kafar labarai ta Associated Press.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Al'ummar Amarawa da ke karamar hukumar Ilela a jihar Sokoto, yankin da ya hada iyaka da jamhuriyar Niger, sun samu kansu a cikin mawuyacin hali saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake ta yi, da kuma bulbulowar ruwa daga marmaran kasa zuwa cikin garin, lamarin da ya sa magidanta sama da 300 suka rasa matsugunansu. Gwamnatin jihar Sokoto dai ta ce tana daukar matakan magance matsalar da kuma tallafawa waɗanda lamarin ya shafa. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu haka ana iya cewa al'ummar Amarawar Ilela Local Government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya da ke iyaka da jamhuriyar Niger na cikin wani hali da Hausawa ke kira da aljannar masa, sama wuta kasa wuta, ko da yake ba wutar bace ta haddabi jama'ar, amma ruwan sama da ake ci gaba da shatatawa kamar da bakin kwarya a wannan yankin, da ma wani abin al'ajabi na bullowar ruwa daga wani marmaro na kasa suna afkawa garin, ya sa ruwan rogaje gidaje da dama da koran magidanta sama da 300 daga muhallansu. Sahabi wakili shine kantoman karamar hukumar mulkin Ilela a lokacin da yake wa tawagar gwamnatin jihar Sokoto Ahmed Aliyo bayani game da wannan matsalar.
A halin yanzu babu jaraba da muke ciki da kakkai sama da ruwan marmaro, yanzu zaman da ake sama da gidan mutum 300 ko nan ne da kasa dai gidan na mutum 300 ya tashi a halin yanzu ba su cikin gidajen su, banda waɗanda yanzu zaman da ake sai dai a gidje ta kasa ce a azaka ta fai sama a kwana ce ta dani makarantun nan da muka ce su koma da sauran wuraren gwamnati na su ba su iya koma can ce ta dani saboda iyalan su sun so su zauna cikin ruwan nan.
A lokacin da ya garzaya a wannan yankin na Ilela Local Government tare da sanatoci da 'yan majalisun jaha, gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmed Aliyu don ganewa idanunsa halin da ake ciki, gwamnan ya yi wa mutane Ilela Local Government jawabi game da wannan matsalar da iftila'in ruwan sama da na marmaro ya sama kamar haka.
Magana kuma ambaliya ta ruwa sanin kowa ne, na rige na sa kwamiti ƙarƙashin jagorancin shugaban masu rinjaye na jama'iyyar APC a majalisar dokoki Honorable Bello Idris, kuma ya haɗu da shugaban riko na Illela, kuma dukkanin halin da ake ciki an ba su, kuma an ba gwamnati. Muna nan muna nazarin wannan rahoto, kuma ba dadewa ba da yadda Allah za mu yi abin da ya kamata.
Waɗansu magidanta da abin ya rutsa da su a garin na Amarawa sun bayyana mini halin da suke ciki yanzu haka.
Malaya ke nema muna neman taimako don Allah a sanar da ainihin hukuma cewa lalle ruwa na Illele Amarawa gaskiya na wanga bagare sun mamaye mana gidaje, kuma yau insha Allah an kai shekara 42 da ruwa su zaka irin wannan ruwa sai bana. Don haka muna neman taimako saboda lallura ga ta Allah shi muna maganin shi. Babu wanda a gidika kaina gidana ba ni ciki ne mutum da dama na bangare ga shi gidiba abin da yana adar tun daga nan ga kana ganin bangare lalle ruwa ko to nan sabar gida 50 ma zai ba muka magana. Wallahi wallahi babu kowa ciki, in ma mutum yana ciki to dabra yake ruwa kuma ka san halin su gama taya ba.
Mutanen garin na Amarawa na can suna kokarin gina hanya domin dauke hankalin ruwan na Marmaro su bar yi cikin garin zuwa cikin daji inda ba kowa a wurin. Haruna Mammana, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro assalamu alaikum, barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Ma'azu. Wannan makon shirin yanayi da muhalli zai dora ne akan ibtila'in ambaliyar ruwa a Najeriya da Nijar. Ambaliyar ruwan na bana ya yi sanadiyar ajalin wasu mutane, sannan ya raba mutane da muhallansu, kana ya lalata yabanya a gonaki, su ma dabbobi ba su tsira ba. Wannan ya sa wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta wanki kafa zuwa wata unguwa a Damagaran inda ta tattauna da wasu da ambaliyar ruwan ya shafa.
Ruwa kamar da bakin kwarya da aka yi ta shararawa ya yi ambaliya ya yi barna a wasu unguwanni a nan jihar Damagara. A cikin wannan rugujewar gidaje an samu asarar rayuka da ma na dukiya, yayin da na je unguwar Karalawal Hamma na leka wasu gidaje da ruwan ya musu ta'adi, inda na samu jami'an kwana-kwana suna kidaya waɗanda abin ya shafa.
Sunana Hadiza Yunus.
Hadiza, na ganki a nan gidanki ne wannan rugujewa?
Gida na ne.
Nani akai?
Wallahi muna ciki muna zamani daidai ana ruwan wannan. Sai makotan mu da sun zo nan gurin da suka ga ɗakin namu yayi dama dama. Suka zo su kai a nan gurin, to da suka zo kuma namu ya shaye. Tunda ruwa na goye diyata a baya, tunda goyen da na mata mata kashin ta duka a ruwa muna cikin ɗaki. To sai wannan ɗaki garami sai fara sa ƙara, sai suka ce mazan mu huto. Sai na ce musu kai da yaran wannan ni ina ne zani. Na ce ga ruwa ana yi, ga gida ya cika. Makociyata ta husko ni. Mun huto kenan, da hutawar ta mu aka lulluba mu na leda haka a sama. Wallahi muna tsaya nan gurin ko dakunan suka zubi. Eh to Allah ya sa mai gidan ya iya ruwa. Haka yake hudda mu ya kai mu wancan shagunan da ya tsira mu a awakai.
Sunana Asana Zanda.
To Asana, ke ma na al'amari ya shahe?
Wallahi al'amari ko ikon Allah ne, tunda kufir akai bun ji ba ruwa.
Cire wuta akai.
Cire wuta akai, sai yara suke kuka na shin wude saka. Sai na dauko daya nake sa a nono, dai na dora ta a nan gidan.
Kai ne gare ki?
Eh, yan bi ne. Da na dauko sa haka suna kuka, kuma ni bun ji ba ruwa, ban ji ba ko ni, nace da kushi da kan sanyi ruwan miyon nake ji a cikin ku ne, haka na lalubo salula da na suka ruwa har ya cinye mu, nayi sauki na dauke su. Dan uwa ya ce amma masafiyan ta ya dauko, sai na ce to ya zan yi da kai in na dauko, sai na shiga ita wannan miran tana kuka na dauke ta, na goya ta, na sa barago na riye ta, sai nake lalibe in nemo yalu uwa, sai na haka na dauko salla da na haska ko tana yawo a ruwa. Ko ruwa na dauko ta ma iya haka, ina mata haka ruwa cinye ta, ta yi ta mu da ruwa eh ta rasu, na dauko ta ma ko a cikin ruwa na dauko ta, tun daga kuriya ruwa ya rodo ta tana yawo, tun da dakunan namu rika cika suka yi da kuriya da wani. Yanzu a cikin gidan muke, ina zamu
kuma da ruwan ya rubza, kuma kuka zauna ba ku da wurin zuwa?
Ruwa mu ruwan titi ne ke shiga daki, yake cika mana daki, kai nan muke kwana daki.
Yazo
yazo, kuma in yazo kwana daya ne yake, kuma sai koma zagaye.
Kina ga sunan ku ne aka dauka?
Eh, sunan mu ne
aka dauka.
Eh, kuma wannan kwana da muke ita ma ruwa batar layan saka likita nake kai ta, ana mata magani. Wallahi ko yare mu ce mun gode ma Allah kawai.
To baya ga Nijar, al'ummar yankin arewacin Najeriya ma suna fama da wannan ibtila'in na ambaliyar ruwa a wannan shekarar ta 2024 wanda ya barna musamman ma yankin arewa maso yammacin Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Alkayye Basha ta yi nazari akan ambaliyar ruwan Tibana da irin barnar da ta yi a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
A sanarwar da ta fitar a shafinta na X, hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta bayyana cewa ambaliyar ruwa da ƙasar ta fuskanta a kwanakin nan ya laƙume gonaki da gidaje a sassan jihohin ƙasar. Hukumar ta ce ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gonaki masu ɗauke da yabanya da ya kai hekta 16,488. Kazalika ambaliyar ta kuma lalata gidaje 32,000 a jihohi 27, wanda hakan ya sa mutane 227,000 suka rasa mahallansu. Jihar Zamfarana daga cikin jihohin da ambaliyar ruwan ta yi wa ta'adi sosai, kamar yadda mazauna jihar suka shaidawa muryar Amurka.
Daga yankin Bukirin Local Government yau wani ce ruwa sun yi ɓanna sosai cikin gari da kuma cikin gonakin mutane. Gulbin ya mamaye yankuna da yawa inda gonakin mutane geroraki waɗanda sun ka hidda kai, waɗanda ba su hidda kai ba, duk abin gona wanda duk ga sunan duk gero ya yi flat, babu inda gulbi bai mamaye gonakin mutane ba. Halin da ake ciki yanzu mutane suna ganin an cimma ɗan lokacin da za a samu a ɗoba abin gona a zo da shi cikin gari a rage yanayin da ake ciki. Kuma ga wanga ibtila'i da ya faru na ruwa, duk abin gona ya lalace, sai dai ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Isa kafinta nake. Ga annar da an kai yan talum kalun kimbalinki gaban ruwa shi ya nike abin da nika tabbata muka gidan da ya game da bakin gidan mala auto abin da ya kawo nan limawa ya gangara hashiya manna wallahi wanda a daurin kwana bai wuce mutum a shekai. To wani halin da muke ciki mun bar mu Allah sani, dan an yi waccan ta farko an zaka an rubuce an ce za a taimaka mana ba a taimaka mana ba.
Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya shaida cewa
yanda ambaliya ta ruwan sama take kashe mu, take lallata albarkacin gona. Idan kika lura food crisis da ake samu a Najeriya, wallahi wannan abun yana cikin abin da ke ƙara mana wannan radadin. Abinda za mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda tabbas hukumomin da aka ɗorawa nauyin ceto mu daga waɗannan musibin ba abinda suke yi sai dai su cinye waɗannan kuɗin. Muka kalla a 2023 ma'aikatar muhalli abinda ta cire zunzurutun kuɗi har naira biliyan 43.7. Idan muka kalli wannan kuɗin kawai idan aka kashe shi inda ambaliya take damuwar mutane, wallahi zai ragu da kashi 50-60.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA bisa zargin hukumar da ake na gazawa wajen ɗaukar matakan kariya kafin faruwar ambaliyar, amma hakan ya gagara saboda basu amsa wayar da na yi musu da kuma sakon ƙarta kwana da na aiki musu ba har izuwa haɗa wannan rahoto.
Ana shi ɓangaren kuma masanin al'amuran sauyin yanayi Sani Cika Turankawa ya ce matsalar ambaliyar ruwan da ake fama da ita ba ta yau ba ce, kuma tana da alaka mai karfi da yadda ɗan adam yake mu'amalarsa ta yau da kullum a cikin muhalli.
Yara Madina, ambaliyar ruwa da muke fama da shi a wannan shekara ba abu ne wanda a sabo ba. Kusan shekara 35 zuwa yanzu mai muna fama da wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa kowace shekara. Sai dai wata shekara ta fi wata yawan ambaliyar ruwa cikin wayannan shekaru da muka yi safo 35. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin illolin sauyin yanayi. Kamar yadda muka sani, muna ji ta kafafen yaɗa labarai cewa muna fama da matsalar sauyin yanayi, kuma kusan kowa ya ji a jikinsa ta hanyar yawan zafin rana, ta hanyar taɓarɓarewar arzikin ƙasa da makamancin wannan. Idan an dawo shi kuma nau'in Sahara ko kuma Najeriya a arewacinta, so kusa yata kuma tana fama da iftila'i na matsala ta tsaro wanda ya hana ma mutane fita daji domin sare itatuwa, wanda sakamako wannan shi kuma ya ba dazuzzuka dama su kuma sun ƙara tofawa, wanda wannan tofa da suka saki sun sake dawowa da martaba yanayi a wayannan wuraren. Baya ga haka za ka ga kuma akwai matsala ta yanayi na rayuwa, wanda za ka ga misali inda aka fito za ka ga kowa gwargwado shi na azar tukunya abin yawanci sau uku a rana, wanda yake galibi yanzu aka ga kusan iyaka mutum inda ya samu karin kumallo ko ya samu na rana ko samu na dare shikenan. So wanga raguwar kuma yanayi na talauci da mutane suka samu kansu shi ma ya kawo saisaita shi ma yanayi, domin wannan abincin da mutane ke dafawa shi ma ana galibi wasu suna amfani da itace ne. So an saro an rage darajar yanayi, an kona an bata darajar yanayi. Dama kuma shi ice kamar yadda muka sani kariya ce ga ambaliya ta ruwa. So, idan ka sare shi, idan an samu ruwan sama ba abin da zai kare wadannan ruwan saman, sai dai su je inda suke so.
Mai sauraro a Latinas, a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a tara da mu a wani sabon shirin zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. Yanzu a madadin Sani Chika Torankawa da Tamar Abari da Rukayya Basha, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu tara a shiri na gaba.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu. To yanzu kuma lokaci yayi da za mu bude layin wayar mu, babba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan matsalar ambaliyar ruwa. Shin me kuma kuke gani ya kamata hukumomi da ma sauran jama'a su yi don magance matsalar? Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Mun samu kira na farko daga Nasarawa. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Nasarawa.
Dawa kuna tare da babawo mai agogo ne da cikin garin gidata.
To malam babawo muna jin ka.
Alhamdulillah, wannan kamar yanda shi al'amarin nan kin ga kamar yanda na sani da zaki ga wurare ana bubbude hanyoyin ruwa. To kuma yanzu ga baki daya sai ya kasance ko ta ina gine-gine yayi yawa, to dole fa a samu irin matsalolin irin wa'annan. Kuma muna kira ga mu da muke zaune gode, kar mu tsaya wai sai gwamnatin za ta zo ta yi ta bubbude mana wurare. Yana da kyau a ce muna da matakamar mu haɗa kai ga baki ɗaya ko ta wani ɓangare ya kasance an bubbude hanyoyin ruwa. To ta nan wurin insha Allah rabi za mu iya samu.
To madalla malam babawo daga Nasarawa mun gode, yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja.
Kuna tare da Ibrahim ne wanke mu na a garin Maigode a cikin jihar Neja.
To malam Ibrahim muna jin ka.
To hakikanin gaskiya a bangaren alhimma gudanar ruwa ya kamata mu al'umma na birane da karkara mu sa himma da kwazo ka kula da ainihin magudanar ruwa, tunda dai ita hukuma ko in ce gwamnati ta kasa yi mana komai a bangaren kula da haƙin da Allah ɗaura mata na yashe ainihin magudanar ruwa. To mu matsa mu zage dantse mu fidda san kai da san zuciya, mu tsani aikin mu tsakaninmu da Allah ya kasance Allah mu kuma dage da addu'a Allah ya kare mu game da ainihin ambaliyar ruwa a kowane lokaci abin da ya kamata da shikenan mu dage.
To mun gode malam Ibrahim daga jihar Neja, yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Abuja?
Masha Allah, assalamu alaikum. Murya Amurka birnin Washington DC, mai magana Usman Dan Fulani anguwar Rana daga nan babban birnin tarayya Abuja tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Usman Dan Fulani.
To alhamdulillah, abun da zan ce ni dai in Allah dai ya kawo abu shikenan, Allah ya kawo shi. To abun da gaggani dama Allah ya kaddarto da haka, kuma mu ma talakawa ya kamata mu ma mu kasance masu tsafta da yin wato da kula da ayyukan da inda wato a inganta inda za a zuba shara. Wato wuri mai kyau ne ita shine mafi alkhairi, kuma ya kamata a kiyaye da tsafta. Duk sakaki ne sakaki ne ga wajen tsafta ne, ya kamata kuma a duba wannan bangare. Allah kuma Ubangiji ya kawo mana sauki, Allah kawo mana karshe wannan matsalar na ambaliyar ruwa wadanda kuma abun ya shafa, Allah mayar da alheri.
To mun gode Usman Dan Fulani, yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Alhaji Haruna Bibiya da Sarwatawa Kalaman Hukumar Jama'a Jihar Bauchi.
To muna jan ka Alhaji Haruna.
Allah ya haji ibtila'in da yake ne ta nuna karamar hukumar gama kowa zai tausaya mana akwai garuruwan mu guda biyu manyan garuruwa
eh
karamar hukumar gama akwai gadiya akwai gadiya akwai safarwa yanzu haka suna cikin ruwa ruwan kogi ne ya tafi daga wani gudewa da shekara 150 bai taba bin gurin ba yanzu ya zo ya cinye garuruwan gaba ɗaya tare da rafe da rafi wallahi haka duk suna jeji mutanen garin gatin kuma babban gari ne za a samu gida sama da 2000 kowane gari
To Allah ya kiyaye Alhaji Haruna yanzu kuma bari mu je Kwantagora.
Hajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya muna jan ka.
Tsakani da Allah game da ambaliyar ruwa akwai laifin hukuma. Saboda hukuma ita addare ta gyara. Sai a kyale mutane suna gini hanyar ruwa ko kuma abu ana kawo shara tana zuba ana zuba ana tushe hanyar ruwa. Hukuma ita adda karhin ta tsawata akan hukumar dubu gari wanda ke duba anguwa anguwa duk inda mutum zai gine hanyar ruwa a hana amma ko an mutum ya gine hanyar ruwa in ya don wadanda adda ke kula da abin ya don su ya samu abin da ya ba su sai a bashi to in ruwa sun ka ta hukuma ai an shekara 50 hanyar ruwa ba su fake ruwa hanyar su suke bi to dan haka hukuma ta yi gyara wanda ya gine hanyar ruwa a tashe shi wanda ke zuba shara a kama shi ko doka za a sa mai hukunci a mai hukunci in ba haka an kai ba to ambaliyar ruwa gaskiya sai dai wanda Allah ya yi
to mun gode injiniya mai gera makeri yanzu kuma bari mu je Kano
assalamu alaikum sunana Sani Bisu ne sanin da gari da Lemo Kano Najeriya
to muna jin ka malam Sani
wannan matsala ta ambaliyar ruwa wato magana ta gaskiya akwai ta hukuma kamar yadda injiniya mai gera yake magana
mun
gaskiyar lamari akan yi san zuciya wajen ba mu da dama shi gine-gine akan hanyar ruwa yanzu sun kuma gaskiya wajen kuma suna da kasara da kuma ganda wajen yin ainihin cin shi karin gudanar ruwa da kuma sauran abubuwan da ya kamata magana ta gaskiya an ba ɗan mataki wanda ya yi mai ƙarfi to dole ma za mu dinga samun matsala musamman a arewacin Najeriya kamar da masu asali suke faɗa cewa za a samu ambaliya musamman irin su Kano su Sokoto irin su Kano a wani yana faruwa sannan kuma muna jira ta mutanen wannan gari da Allah ya jarce su don gidi Allah ya mutu alheri kuma Allah ya mutu
to mun gode malam Sani daga Kano a gurguje bari mu je Ibadan
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Ibadan.
Sunana Manu Batan TV kenan kan shanu ake yana Ibadan.
To muna jin ka.
Game da wannan
Malami daga Ibadan ko kana nan to ina ga layin shi ya goce kuma ga producer can ta daga min hannu dan haka zamu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Tumari a takaice a daren Alhamis din ne ake sa ran mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ta rufe babban taron kasa na jam'iyyar Democrat a yayin da za ta amince da tikitin jam'iyyar na tarihi a matsayin takarar shugaban kasa ta kuma yi amfani da damar da ta rage wajen yin kira ga miliyoyin magoya baya na su yi mata ruwan ƙuri'u Harris za ta baje manufofinta ga kasa a faifai ta kuma fayyace cancanta ta sama da zaben dan jam'iyyar Republican wato Republican Donald Trump da busa iska da ta fara kadawa a tsawon wata lokacin da shugaba Joe Biden ya kawo karshen yakin neman a sake zaben shi ya kuma amince da ta maye gurbin shi a babban tikitin na Democrat kasar Botswana ta ce a ran Alhamis din nan ne za a baje kolin ɗaya daga cikin lu'u-lu'u mafi girma da aka taba tonowa daga karkashin kasa a ɗaya daga cikin wurin haƙar ma'adanan kasar gwamnatin ta Botswana dai ta yi imanin cewa lu'u-lu'u mai darajar karat 2492 shine na biyu mafi girma da aka taba tonowa daga wani wurin haƙar ma'adanai kamfanin haƙar ma'adanai na Lucara mallaka kasar Canada ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya Laraba cewa ya haƙo wannan ɗanyen lu'u-lu'un ne na daga wurin haƙar ma'adanai da ke karawo a ƙasar ta Botswana
to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin to kafin mu yi sallama da ku muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan malam Yahaya Bala tsohon direban gidan Radio Nia FM a birnin Kwalli wanda ya rasu a jiya Laraba a Maradi haka kuma muna miƙa sakon gaisuwar ta'aziyya ga Alhaji Alizaki dan Musa mai shago a birnin Kwalli wanda yayi rashin babbar matar shi mai suna Hajiya Umma Kultum a kwanan nan Allah ya ji kansu ya kuma kyautata namu ƙarshen amin a madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin Gordon da Julie Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan Manik. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.